Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da fada a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye a gabashin Guta a Siriya. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Mutane sama da 12 ne suka rasa rayukansu dalilin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka a Papua New Guinea.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masu fashin baki a harkokin ilimi na ci gaba da yin tsokaci game da sace ɗaliban makarantar sakandaren garin Dapchi. Bayan haka, za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na kubutar da ɗaliban makarantar na garin Dapchi, bayan da ya gana da malaman jami'a Maiduguri da aka cito daga hannun 'yan Boko Haram jiya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan martanin da jama'a ke ci gaba da maidawa game da rahoton ƙungiyar Transparency International akan cin hanci da rashawa a Najeriya. Za kuma ku ji rahoto daga jamhuriyar Niger akan yunkurin sasanta hukumomi da ƙungiyar mata malaman makaranta 'yan kwantaragi akan ƙorafinsu na canjin wurin aiki. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da fada a yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye na gabashin Guta a Siriya, wanda ya kamata a ce yana ƙarƙashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki domin baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. A cewar mai magana da yawun hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Jens Lerik, ya bayyana yake abin da ke faruwa a yankin ba zai baiwa tawagar agaji damar shiga ba, ko kuma ba da damar kwashe marasa lafiya ba. Rasha da Siriya na zargin mayakan 'yan tawaye da kai hare-hare, wanda ya fi shafi yankin shiga yankin. Suka ce farmakin kuma ya taɓa wasu yankuna a Damascus, zargin da 'yan tawayen suka musanta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke sa ido a Siriya mai suna Observatory, a tsawon shekaru 7 na yankin, ta ce wani hari ta sama da ya afkawa gabashin Guta, yankin da ya fuskanci harin tarzoma a baya-bayan nan, har ya haddasa mutuwar ɗaruruwan mutane, sai dai dakarun Siriya sun musanta kai harin. Ministan tsaron Rasha, Serge Shoigu, ya faɗa jiya Litinin cewa Rasha za ta tsagaita wuta daga ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 2 na rana agogon Siriya. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa domin rage zaman ɗarɗar kan shirinta na nukiliya, duk kuwa da rashin nuna ko in kula da ake samu daga Washington da Pyongyang, yayin da ake ci gaba da nuna damuwa a ƙasarsa. Ranar Litinin, Koriya ta Arewa ta nuna alamun ta shirya zaman tattaunawa da Amurka, amma bata fayyace ba kan ko hukumomin ƙasar da ke Pyongyang sun shirya dakatar da shirin na nukiliya da kuma wargaza shi ma baki ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan nuna yiwuwar shirya zaman tattaunawa da Koriya ta yi jiya Litinin. Yana mai cewa za mu ga abin da zai faru, kuma dole ne sai an saka ido, wato kuma an saka ƙa'idojin da suka kamata kafin ma a fara tattaunawar. Ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Talata cewa suna aiki don warware damuwar Amurka. A halin da ake ciki kuma, Joseph Yun, wakilin ma'aikatar harkokin wajen Amurka na musamman a harkokin Koriya ta Arewa, zai bar aikinsa cikin wannan makon. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Ward ita ce ta fitar da wata sanarwa jiya Litinin da ke cewa Yun ya yi murabus saboda wasu dalilansa na kansa, kuma sakataren harkokin wajen Rex Tillerson ya amince da wannan shawara da Yun ya yanke. To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutane sama da 12 ne suka rasa rayukansu dalilin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka Papua New Guinea da safiyar jiya Litinin. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.5 wadda ta afka kudancin garin Fugera mai tazarar kilomita 90 ta karya kafofin wutar lantarki tare da lalata hanyoyin a faɗin ɗan ƙaramin tsibirin da ke yankin Pacific Island wadda ta katse hanyoyin sadarwa mafi yawa a sassan tsibirin da ke da tuddai inda nan ne girgizar ƙasar ta fi ɓarna. Jami'ai sun aika da tawagar ma'aikatan agajin gaggawa zuwa yankin Hela ta jirage masu saukar ungulu domin duba ɓarnar da ta faru su kuma tabbatar da mutanen da suka mutu. Girgizar ƙasar ta tilasta kamfanin mai na Exxon Mobil rufe ayyukansa na ma'aikatar kamfanin da ke yankin inda yake ayyukan mai da iskar gas. Papua New Guinea na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan kunyar da ke haddasa girgizar ƙasa da ake kira Ring of Fire da Turanci a yankin na tekun Pacific. Sarki Salman na Saudiya ya yi wa wasu manyan sojojin ƙasar da ministocinsa garan bawul a wani gagarumin sauyi da ya aiwatar a fannin tsaron ƙasar. Yau Talata kafar labarai ta Saudiya ta fitar da rahoton da ke cewa sarkin ya canja hafsoshin sojan sama da na ƙasa tare da kuma wasu jigajigan wato jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida. Haka kuma Saudiya ta sanar da naɗa mace ta farko a matsayin mataimakiyar ministan ayyuka da cigaban ƙasa. A wani yunkuri na saka mata a harkokin aikin ƙasar ta kuma bayyana shirinta na samar da sauyi a ma'aikatar tsaron ƙasar ba tare da yin cikakken bayani ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mako guda bayan da 'yan Boko Haram suka sace 'yan matan sakandaren garin Dapchi su 110, masu lura da harkokin ilimi a ƙasar na fargaban matakin zai tilastawa iyaye janye 'ya'yansu daga makarantu bisa dalilai na rashin tsaro. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
A kasarin wayanda na zanta da su a nan birnin Lagos dai sun dora alhakin abin da ya faru ne akan rundunar sojan Najeriya wayanda suka janye jami'ansu a yanayi na yaki tare kuma da dora laifin akan rundunar 'yan sandan Najeriya. Matakin sace wayannan dalibai dai inji wasu da na zanta da su zai taimaka wajen janye 'yan mata daga makarantu musamman ma dai a wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya, yankin kuma dama da ake kuka da karancin ɗalibai da ke shiga makaranta a inda ƙungiyar ta Boko Haram ke yaƙi da duk wani mai zuwa makaranta. Shi ma a ɓangaren sa Alhaji Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Support Group yana ganin akwai sakaci.
Wato wannan abu yana da ban tsoro da kuma firgitarwa, domin wannan kaga gabaki ɗaya ana so a daƙile harkar ilimi na abin da ya shafi ɓangaren arewa maso gabas, shine kamar wuraren su Borno, Yobe, su Adamawa da sauransu. Idan dai har zai kasance za a zo kuma a sace 'ya'yan mutane kuma 'yan mata, kaga wani abu ne mai haɗari kuma mai firgitarwa. Wannan kuma zai sa mu yanda muke kallo gwiwoyin iyayen yara musamman waɗanda suke arewa maso gabas, sai kaga suna kuma ƙoƙarin janye 'ya'yansu daga makarantu musamman wanda ya shafi makarantan kwana. Saboda haka wannan muna kallon zai firgita iyayen yara game da sa 'ya'yansu a makarantu, domin ba za ka kai ɗanka makaranta kawai a zo a ɗauke shi sai bayan an je an gama lalata shi tukunna sannan a dawo da shi.
To sai dai kuma a cewar Malam Muhammad Sani, wani tsohon malami, yana ganin wannan lamari da ya faru ba zai kawo cikas ga ilimin 'ya'ya matan a yankin ba.
Game da maganan wai a ce wannan sace-sacen yara zai sa iyaye su janye 'ya'yansu daga makaranta ko kuma zai sa mata su janye ko kuma su yi tunanin su janye. Wato ilimin boko har yanzu idan ka je irin waɗannan gurare dama ba wai karɓaɓɓe ba ne. Mutanen waɗannan sashe na ƙasa gaskiya mun duba za mu ga suna da koma bayan ilimi dama. To dan yanzu ka ce dama ka janye 'yarka daga makaranta ka kai da gida don gudun ka a sace ta da wasu abubuwa, yana iya taimakawa hakan. Irin waɗannan makarantu da za a je a zuba 'ya'ya mata birjik da yawa, yawanci duk ba mu da su a nan wajejen. Amma su can suna da shi saboda gaskiya in mun duba suna da zafin talauci a can.
A cewar masana harkokin tsaro dai al'amarin da ya faru ya nuna a zahiri akwai gazawa ta musayar bayanai da kuma aiki kafada da kafada tsakanin jami'an tsaron soji da yan sanda da kuma sauran jami'ai na tsaro. Yanzu dai abinda ɗan Najeriya ke fata shine na kawo ƙarshen sace ƴan mata a makarantun kwana musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Madalla gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma bari mu nufi Abuja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da malaman jami'an Maiduguri da aka kubutar daga hannun mayakan Boko Haram jiya, inda ya jaddada kudirin gwamnatinsa na kubutar da ɗaliban makarantar garin Dabci da sauran mutanen da ke hannun 'yan kungiyar. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A dai watan Yunin bara ne, 'yan Boko Haram suka sace malaman jami'ar Maiduguri nan guda uku, Dr. Solomon Yusuf, Dashi Haruna da Yusuf Ibrahim, yayin da suke dawowa daga wani wurin safiyan hakar mai a jihar Borno, da kuma wasu ƙarin mata goma a watan Yuni kan hanyar su ta zuwa Askirauɓa wurin jana'izar 'yar uwarsu. Bayan kubutar da su sun huta a nan Abuja, sun gana da shugaba Muhammadu Buhari kuma ya musu jawabi.
We are rescued on the 10th of February this year. It was a very huge relief to me personally.
Kubutar da ku da aka yi ran 10 ga watan Fabrairu wannan shekara ba karamin nutsuwa na samu ba, yayin da nake yabawa jami'an tsaro kan wannan nasara. Bari in jaddada kudirin wannan gwamnati na kubutar da duk waɗanda suke hannun 'yan ta'adda cikin koshin lafiya, kuma na ma umarci jami'an tsaro su gaggauta tabbatar da tsaron makarantu da ɗalibai da ma kubutar da 'yan matan Dabci daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su.
Bringing back the abducted girls.
Dr. Solomon Yusuf na daga cikin malaman jami'ar Maiduguri da aka kubutar.
Nigeria rescued us.
Nigeria ta ceto mu. Wannan na nuna cewar ran kowane dan Nigeria na da muhimmanci. Ya shugaban kasa, ka samu mun samu kwarin gwiwa lokacin da muka yanke kauna. Yalla bai, muna godiya. Kalaman Dr. Solomon Yusuf, malami a jami'ar Maiduguri da aka kubutar daga hannun mayakan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Binciken da kungiyar sa ido a harkokin cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International ta yi ya janyo muhawara a Najeriya, inda wasu ke ganin ana samun ci gaba a wasu fannoni da ya kamata a jinjinawa ƙasar, wasu kuma na gani shugaba Muhammadu Buhari ya gaza a yakin da yake yi a ɓangaren cin hanci da rashawa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na da ƙarin bayani.
Muhawarar dai tana faruwa ne a tsakanin ƙungiyoyi da ke sa ido a kan yadda ake kashe kuɗaɗen Najeriya, inda waɗansu ke yabawa gwamnatin APC da ta shekara uku tana mulkin ƙasar. Wasu kuma na ganin babu himma a yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari ya ce yana yi. Shugaban ƙungiyar Coalition for Democracy, wato C4D, Deji Adeyanju, ya yi tsokaci.
Duk inda ka ga aka samu shugaba da ba zai adalce ba, da kuma yana ganin waɗansu mutanen shi ne, ba yana ganin kowa daidai ba ne, da a ce shugaban ƙasa yana ganin kowa daidai ne, ai abin da aka yi wa NPDP da ake zarge cewa sun sata shi ne za a yi wa 'yan gwamnatin nan nashi. Saboda ba inda za a ce wai abubuwa yana faruwa nan ba fa ana sata, ana menene, wai kuma wai Buhari da kanshi har yau Buhari bai magana ba, kuma ana ce wai shi Buhari ne gaskiya ne kuma yana son ya hana corruption a ƙasa. Wai shi shugaban kasa ne baya jin radio ne, baya karanta newspaper ne a kasan, ko kuma baya kalle television a kasan.
Ungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta ce Najeriya ta samu maki 28 ne cikin 100 a cikin ƙasashe da ke yaƙi da cin hanci da rashawa, sannan kuma ita ce ta zo ta 148 a jerin ƙasashe 180 da aka sa wa ido. Wani abu da shugabar sashen shari'a ta ungiyar Sislak, Beth Sheba Tagwai, ta ce ya kamata Najeriya ta ƙara himma.
Gwamnati na da sauran aiki, mu kuma mutanen Najeriya muna da sauran aiki. Ya kamata mu wayar da kan juna akan cin hanci, kuma gwamnatinmu ya kamata su tashi tsaye su kuma kafa abubuwan da za su sa cin hanci ya ragu. Ba wai don a yi ta ce an karɓa kuɗi, an arrestin wannan, to an karɓa kuɗi, an arrestin ina kuɗaɗen, me aka yi da su? Mutanen da aka kama suna prison, ya kamata a gani kiri-kiri cewa an karɓa kuɗaɗen nan, gashi kuma ana amfani da shi a taimake mutanen ƙasa. Muna aiki ƙwarai da gaske, amma in an duba aikin da muke da aikin da wasu ƙasashe suke yi, aikin da muke yi bai kai aikin da suke yi ba.
A nashi nazarin, shugaban kungiyar sa ido a yadda gwamnatin Najeriya ke aiwatar da kuɗaɗenta, Al-Mushahid Initiative Transparency for Accountability, Aminu Abubakar Majidadi, ya ce wannan sakamako da Transparency International ta fitar ya zo daidai da lokacin da Attorney General na ƙasa Abubakar Malami yayin shugaban ƙasa takarda, inda yake jan kunne akan cewa a dakatar da binciken tsohuwar ministan ma'aikatar man fetur Desiane Maduweke da kuma mai shari'a Bello Adoke. Sai dai a cewar Aminu Majidadi, ya ce bai kamata Attorney General na ƙasa ya hana bincike ba.
Wannan al'amari dai abun ban mamaki ne. Akwai waɗansu makarkashiya a gindin ƙasa da ba a so a bayyana ta. To amma shi shugaban ƙasa, ai an ce idan mafaɗi wawa ne, to an ce majinta ai ba wawa ba ne. Abin da muke so gani shi ne mu ga cewa waɗanda suke ɗibi kuɗaɗen nan namu na ƙasa, wato kotu ta tsare su, ta yi abin da ya kamata da tsarin ƙasa, ta rubuta akan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakin talakawa. Ubangiji ya bashi ikon da zai sa a binciki ita Desiane Maduweke.
Duk da cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin 100 na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki 286, amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Fadar Asorok Made ta fito ta ƙaryata rahoton Transparency International ɗin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu leƙa makwabciyar Najeriya. Hukumar da ke kula da sasanta jama'a a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin sa baki domin samun maslaha a rikicin da ya kunno kai tsakanin ofishin ministan ilimi a matakin firamare da kungiyar mata malaman kwantaragi waɗanda ke korafi game da matakin canzawa wasu daga cikinsu wuraren aiki ba tare da la'akari da matsayinsu na matan aure ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mata ne suka yi cincirindo a ofishin hukumar shiga tsakani, wato Mediature de la République, inda suka buƙaci hukumar ta tsoma baki don ganin ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta soke matakin na aika wasu matan aure malaman kwantaraki zuwa jihohin ƙasar da nufin rage cinkoson malaman makaranta a nan Yamai, inda aka kesa cewa sama da 2000 ne ke zaune ba ajin karatu. Madam Fatimata Isaka ita ce shugabar kungiyar mata malaman kwantaragi.
A sanin kowa ne bisa mace goma da ke karantar suwa a ƙananan makarantun ne, tara duka mata ne. Yau sahiya ta waye, ministan mu ya ce muna ma'aikata sun yi yawa a cikin kalasoshi na Niyame. Mu uwaye ne, ba za mu iya yarda mu bar ɗiyanmu ba. Mun kawo kukanmu ne da abun da ke wakana cikin ministan namu. Zaman shi nan ya sasanta 'yan ƙasa.
Bayan wata ganawa ta 'yan mintoci da shugabannin kungiyar matan kwantaragi, shugaban hukumar da ke kula da sasanta 'yan ƙasa Maitre Ali Sirfi ya karɓi ƙorafin na waɗannan mata a hukunce, sannan ya gindaya musu wasu sharuɗa masu alaƙa da tsarin aiki. Alhaji Mustapha Kadi Ummani shine daraktan ofishin babban jami'in hukumar ta Mediature.
To na farko dai, a yanzu jerin gwano da suke yi ya kamata su ɗan dakatar da shi domin su ba wato kawai ayyukan da za mu yi sa'a don mu samu damar mu je mu ga sauran hukumomi waɗanda suke da jayi a tsakankaninsu. Shine wato minista si da kanshi ma za mu kirawo shi ya zo nan zauren wato mai sasantawa, mu ce mishi to wannan abin ya kamata a sanya mishi ruwan sanyi, a ciyo maganal wato a huskar tattaunawa, a ganin mu in dai akwai canza miyo tsakankanin minista da shi da ma'aikatan nasa, to sai a samu ciwo kan wannan magana.
Na nemi jin ta bakin ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte, amma an shaida min cewa ya yi bulaguro zuwa ƙetare. Saboda haka na tuntuɓi Malam Ashanu Hima, wani darakta a ofishin ministan, sai dai shi ma ya ce ba zai yi wani dogon bayani a kai ba, domin a tasa fahimta tsarin aikin gwamnati ne ya aika waɗannan ma'aikata zuwa yankunan da ake fama da ƙarancin malaman makaranta, in ji shi. A makon jiya kungiyar ta mata malaman kwantaragi ta kai irin wannan koke a gaban shugabannin kungiyar malaman addinin Islama ta AEN akan bukatar canzawa gwamnatin Niger ra'ayi game da wannan mataki, sai dai da alama haka bata cimma ruwa ba. Yayin da a dai bangare wa'adin da gwamnatin ta daibarwa malaman da wannan mataki ya shafa domin komawa sabon wuraren aiki ke cika a ranar 5 ga watan Maris. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. To amma kun da ya gabata mun fara tattaunawa da engineer Anthea Udo, daya daga cikin jagororin shirin Transforming Irrigation Management in Nigeria, shirin da ya maida hankali kan samar da hanyoyin ban ruwa cikin sauki ga manoma, wato trimming a takaice. Inda ta yi bayani kan wannan shiri nasu, musamman kan yadda suke kokarin wayar da kan masu noman rani kan yadda za su rika kula da hanyoyin ruwa tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. A ci gaba da kawo muku wannan hira da muke da ita, abokin aiki na Muhammad Lalu ya ci gaba da tambayar ta, shin ko suna kokarin fadada wannan shiri zuwa wasu jihohi?
Yanzu abin da muna ciki yanzu muna phase 1 na Transforming Irrigation Management in Nigerian project.
Mataki ko zango na farko kenan.
Na wannan zango na farko. In an gama wannan lafiya, sai a Badan a fara phase 2. Za a kara states da zamu aikin.
Jihohin da za ku waɗannan ayyukan kenan. To
ya
zuwa yanzu kaman waɗannan irin matsaloli kuke fuskanta wajen ganin kun jawo hankalin su manoman an cimma nasara?
Masalan da muke facing da su da lokacin da muka fara masalan da mun fara,
na san kin ambaci cewa ana jijjefa datti ban da wannan kaman kuma wace matsala kuke fuskanta?
Masalan is like da suna gan wannan aikin da kaman cewa aikin government ne ba ruwan su, ko aikin ya lalace bai lalace ba, bas kula da shi ba. Bas kula da aikin the project din ba. Da muka fara, mun fara the sensitization programs saboda basu yadda ce lele za a wannan aiki. Ko an kira meeting a wasu state, baza manoman ba za su zo meeting ba, za su ce wai acceptance din ne wani problem da muke samu saboda yanzu mun fara aikin. So sun gan kuma sun san riban da za a samu in an gama wannan aiki.
Sun ga alamu akwai nasara kenan.
Yes, sun gance akwai nasara. Suna bada support yanzu. Amma da muka fara suna gan project din kaman ai project na government ne. Kila ma ba za a gama ba. Amma yanzu government an changer. Ba kaman da ba. In an ce za a yi abu, lele za a yi abu. Kuma wannan aikin lele government sun hada kudi. Ba wai kudin Bankin Duniya kawai ba. A cikin wannan kudin aikin da ana yi, government sun sa kudin su. Kuma suna sa ido su gance an gama wannan aikin lafiya. Manoman yanzu sun fara canja hali a inda muna aiki yanzu. Gaskiya sun canja hali. Sun yanzu ba su jefa datti a cikin canal kuma ba. Kuma suna ma yaran su magana ce su daina wannan halin.
Haka. To yanzu kamar a lokuta da dama zaki ga idan an dauko irin wannan aiki, zaki ga ya kai wani lokaci shi irin wannan shiri sai a zo a daina. Ko an samu sauyin gwamnati ko kuma wani abu ya zo ya gitta tsakani sai a zo a daina. Ya kike ganin ya zaki hasashen dorewar wannan shiri?
Ka san project na World Bank. The World Bank sun sa hannunsu akwai lokaci kafin a fara project din. Za a bada lokacin da za a fara project din, kuma za a bada lokacin da za a gama project din. So dole aikin da muke yi muna aikin da lokaci ne. Akwai lokacin da ya kamata a gama feasibility studies. Akwai lokacin da ya kamata a gama design. Akwai lokacin da ya kamata a gama implementation.
Wato mataki uku kenan.
Eh.
Shi na farkon shine a gudanar da bincike.
No, planning first.
Eh, shine na yiwuwar aikin.
Planning. Ya gama planning.
Mm.
A shiga feasibility studies.
Mm-hmm. Ya gama sai a zo a gayyuwar shi. Sannan sai a zo kuma a aiwatar.
Yes.
Shine execution kenan.
Yes.
Mm-hmm.
Kuma in implementation din you have also a time frame.
Mm-hmm.
Which you must you work with tag you have targets to achieve.
Yana da wa'adi kenan akwai lokacin da kike so a cimma wannan buri. Okay.
So ba kaman ba wai project din an fara lokacin da mun ga dama mu gama. A'a, gaskiya wannan ba haka ba. Kudin is tied to time. And dole za aiki the time din. So za gama aikin kuma we are hopeful that with staging da muke bi yanzu za gama aikin.
To kuna fatan cewa yadda kuka abubuwan suke tafiya akwai alamun da ke nuna cewa lallai za a kammala wannan aiki. Wani kira zaki ga manoma musamman waɗanda suka maida hankali wajen yin noman rani? Kama akwai wani sako da ke so ki gaya musu?
Ina so su ba da haɗin kai da goyon baya akan wannan aikin da an fara. Yanzu maganan security Turawa suna tsoro. Mutanen da suna aiki yanzu suna tsoro ce kidnappers za su zo su kwashe su
masu satan mutane.
Manoman da mutanen garin da ana wannan aiki in sun ji komi da zai sa su contractors the consultant a samu masala su gudu zuwa office na project manager su bada bayani. Kuma ina so do manoman su shiga kungiyar manoma saboda su samu aikin da mokon aikin da za a bada.
Injiniya Anthea Udo kenan, daya daga cikin jagororin da ke tafiyar da shirin Trimin na bunƙasa harkar noman rani a Najeriya. Masu rarro anan miki karkashin shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da bakuwar ta mu Anthea Udo da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon na farko ya fito daga Yakuzi matar Ahmadu Abasha Mashina Yobe ta ce assalamu alaikum biyo Hausa. Muna da Allah ya dube mu da idon rahama ya kubutar mana da wannan ɗaliban mata na makarantar Dabci a jihar mu ta Yobe daga hannun ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram cikin koshin lafiya. Allah kuma ya kawo mana dawama zaman lafiya da kwanciyar hankali a fadin kasar mu Najeriya. Amin. Sai kuma sako daga Muhammad Sile garin Rujiya ya ce ina kira ga jami'an ƴan sandan Najeriya da dakarun kasar da su daina musayar kalaman bacin rai a tsakanin su game da sace ɗan makarantar Dabci. Abinda ya kamata su maida hankali a kai shine su ci gaba da fafatukar neman waɗannan ƴan mata kafin kungiyar Boko Haram ta fara amfani da su wajen kai harhare. Sai kuma sako daga Musa Hadarin Asuba da magaram a Niger ya ce yau mu waye gari babu ruwa babu wuta anan da magaram. To ko me ya kawo hakan? Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce anya ku ba za a yi kitso da kwarkwata ba bisa matakin da kasar Saudiya ta dauka na baiwa mata damar shigar aikin soja bakwa. Ya kamata dai a dinga sara ana dubin bakin gatari domin gudun sarawa ba daidai ba.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitaccen labaran duniya.
To yau wato yau Talata Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta samu rahotannin da ke cewa ana ci gaba da fada a yankin da ke karkashin ƴan tawaye na gabashin Guta a Syria wanda ya kamata a ce na karkashin yankunan da Rasha za ta dakatar da kai farmaki don baiwa fararen hula damar ficewa daga yankin. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da ƙoƙarin ganin an samar da zaman tattaunawa tsakanin Amurka da Arewa, wato Koriya ta Arewa.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya jama'a za su taimaka wajen tabbatar da tsaro a yankunansu, sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu Mr. Aidan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.